بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني واجعل الحق على لساني واعوذ بك من ان اعد الله ضل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو شاء اكو جواتا ذو الحجة شكرتا دبو لياد دريق لود أربعين دا اكو باين حجرا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دا مكة zuwa Madina wanda yayi daidai da 14 ga watan July shekara ta 2022 miladiya alhamdulillah kamar yadda muka alƙawaranta a yau ne zamu ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka littafin Maulana Sheikhul Islam wa Munqidhul Anam Asy-Syarif Ibrahim Salih الحسيني رضي الله تعالى عنه وارضاه ميسونا المجير الحمد لله يقوى كمر يدى أكساني ساتن دي قباتا مم قباتا دا ديبادا واتو شمبئا دا أكوا وانا ملتاك وانا أتكي مولانا شيخ يا حسك كامنا منفو في دا إرن طاري نتربية دا أكي صن مسلمية كسنتي wajen mu'amala da sauran yan uwansa musamman a cikin al'amuran da ya zamanto sa akwai sabani tsakanin su cikin al'amari na addini wanda a yau insha Allah zamu tashi kai tsaye a cikin muqaddima ta wannan littafi wato gabatarwa wanda wannan muqaddima Maulana Sheikh ya raba ta a cikin wayansu mabahis guda uku wato abubuwa ne na bincike wanda suka zamanto daruriya akwai buƙatar darurar a kawo su ba don komai ba manufa ta wallafa littafin kamar yadda na faɗa tun farko akwai kokarin daidaita tunanin musulmai da kuma rage al'amura na soyayyen zukata a cikin su da kokarin wato yaɗa barna da rarraba kan al'umma da nufin kawo gyara alhamdulillah Maulana Sheikh ce a cikin mabahis din nan guda uku na farko akwai at-tahdhir min al-jidal fi din gargadi wajen yawan jayayya a cikin addini da wannan jigo ne mai girma da babu wani zamani daga cikin zamanai da bai buƙatuwa zuwa ga irin wannan tarbiyya sannan abu na biyu at-tahdhir min al-ghuluwi wa ta'annud wa tanaddu afwan wato sannan akwai gargadi wajen wato barin a wuce gona da iri da kuma wato zafafawa ko shishigi a cikin lamarin addini sannan abu na uku akwai at-tahdhir min da'il hasad akwai kuma gargadi akan abin da ya shafi cuta ta hasada najana Allah min sharril jami' Maulana Sheikhul Islam yace Allah ya tsare mu daga sharrin dukkan waɗannan abubuwa guda uku وفقنا لاتباع السنة في العقد والقول والفعل سنمنا روقان الله ييمنا داتي ييمنا غمدكتر دبين سنة اتكيم اكيدر مو دمغنغن مو دبكان ايوكم وثبتنا بالقول الثابت في الحياة وثبتنا في القول بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة sannan muna roƙon Allah ya tabbatar da mu da wannan faɗi nasa tabbatacce la ilaha illallah muhammadur rasulullah a rayuwar duniya da kuma ta lahira waja'alna minal muhtadin muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin shiryayyu amin Allah ya amsa abu na farko shine magana akan jayayya a cikin addini Maulana Sheikh yana cewa innal ilma amanatun da farko shi musani ilimi amana ne wal ulama'u umana'ullah fi ardihi su kuma malamai su ne amintattun Allah a ban kasa a bayan kasa a duniya malamai su ne amintattu na Allah madaukakin sarki wahum umana ala ma naqalu, sanan su amintattu ne cikin abin da suka nakalto, mabhusum ma'hum, wanda abin bincike ne tare da su, billati hi ahsan ti ulama al-akira. Sannan Maulana Sheikh yace daga cikin mafi bayyanar sufofi na malamai na lahira, idan aka ce malamai na lahira, wato malaman da suna gudun ba da gudunmawa a cikin lamarin addini, wanda manufar su ba duniya bace, manufar mai na Allah, mutane ne masu hakuri a wa kazmul gaizi, sannan kuma mutane ne masu hadiyewa fushin su, wal afwi, sannan kuma mutane ne wal afu, malamai ne wanda suka zamanto masu yawan yafiya da afu a halin nasu ga mutane, su yi ilimin yazagin wal hilm, a cikin tsari na tafiya akan tsari na ilimi, wanda wato hakuri da sanyin hali yana adanta shi. Wannan yana daga sufofi na malamai wanda suka zamanto malamai ne na Allah. Wa idan tu'ikat hurumatullahi fala yaqumu li ghadabihim shay'an, idan ya zamanto an taba alfarma na Allah madaukakin sarki, to anan ne zaka ga tsari na wato wani abu daga damuwar su da fushin su ya tashi, wirasatan nabawiyya, saboda gadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, illa annakum la yaquluna bima la ya'lamuna, sai dai malamai na Allah ba sa shishigin yin magana akan abin da ba su sani ba, wannan tarbiya ne, wala ya'maluna, kuma ba sa yin magana akan abin da ba sa aikatawa. Mafi aksari shi yasa zamu ji an ce sabon manzon Allah za su dau shekaru da yawa ba su haddace wata sura a cikin alkur'ani ba. Wannan ya biyo bayan su idan sun haddace aya sai sun yi kokarin yin aiki da ita kafin ya zamanto sun tabbatar da haddata. Wannan shi ne yake janyowa suke daukan lokaci. To malamai na kwarai ba sa yawan magana akan abin da su sun san ba su san shi ba, ba za su yi magana akan abin da ba su sani ba, sannan kuma ba za su yi magana akan abin da sun san kuma ba aikata suke ba. Wala ya'maluna ma alayhi yandamuna, ba sa kuma yin aikata abin da sun san a ƙarshe za su zo su yi nadama, amalan bi qawli. Duk wannan abubuwan da Maulana Sheikh ya faɗa sun zamanto aiki ne da faɗin Allah madaukakin sarki, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati hasana, idan zaka yi kira akan tafarkin Allah, zaka yi kiran mutane zuwa ga addinin musulunci, zuwa ga manhaji na musulunci, to abinda ake nema a wajenka na farko shine kai amfani da hikimarka, kai amfani da wa'azi mai kyau, kai wa mutane lafazi mai dadi, ka kwantar musu da hankali, wa'azinka ya zamanto wani abu ne wanda zai sanya ya musu rai, dadin lafuzanka ya kai su zuwa ga aikata abin da kake fadakar da su, karka zamanto mai fusatar da su, karka zamanto mai cin zarafi a gare su. Wajadilkum billati hiya ahsan, idan kuma zamanto akwai sabani tsakaninka da wasu a cikin lamarin addini, to in zaka yi jayayya da su, jayayyar shine ya zamanto mutum ya ji hanya mafi kyau, a wa'azi hanya mai kyau, a jayayya hanya mafi kyau, wanda wannan fikihun shine da yawan daga cikin masu harkan da'awa a wannan lokacin ba su fahimta ba. Idan an ce an saba, to zaka ga cewa lafuzan da ake amfani da su lafuza ne wanda ba akan tsarin karantarwar musulunci yake ba, lafuza ne wanda sun fi kama da maganganu irin na 'yan siyasa, ko ko dai a'a, wani lokacin ma zaka ce lafuza ne wanda mai mutunci mai hankali bai kamata yayi amfani da irin su da sunan fadakarwa a cikin lamarin addini ba. Ana so in an ce wannan wanda ka saba da shi ne a cikin lamarin addini, to abin da ake so da kai na farko shi ne in za ku yi jayayya da shi, ka bi hanya mafi dacewa. Muna yawan ba da misali a wajen karatu cikin mu cewa idan muka dauki Imam Abu Hanifa da Imam Malik, akwai mas'aloli dubunnai tsakanin su wanda suka yi sabani, amma ranan da suka haɗu a garin Makka, Sufyan ibn Uyayna yana faɗa mana cewa a lokacin da aka haɗu da Imam Malik da Imam Abu Hanifa, an ji kalmomi bayan tattaunawa a cikin mas'aloli wajen guda 20, sai ga kalmomi na yabo da jinjina daga Imam Abu Hanifa yana yi wa Imam Malik, wanda yana faɗa wa Sufyan ibn Uyayna, yana ce masa qad laqitu jabalan fil ilmi, yau na hadu da wani babban dutse na ilmi. Imam Malik shi kuma yana cewa yau na gama da wani jagora wanda bai sadu da shi ba sai ya halaka, tare da cewa basu amince wa junan su cikin abubuwan da suka tattauna ba, kowa ya tafi akan fahimtar sa, kowa ya tafi akan ra'ayin sa, amma kuma lafazan su shine girmama juna, kokarin nuna kowanne ɗaya daga cikin su mutun ne na Allah. Imam Shafi'i ta al-Imam Shafi'i tare da yadda suka saba da Imam Malik a wajen mas'ala 360, amma zamu ga kullum maganar da al-Imam Shafi'i yake yi yana cewa idza zukira al-ulama fa malikun an-najm, yana cewa a wani wajen malikun hujjati amama Allah azza wa jalla. Duka wannan isharatu ne da yake nuna cewa su a wajen magabata idan an yi sabani, wannan baya nufin cewa a jefi juna da bakakken kalmomi, a suna rigengento wajen amfani da lafuza masu dadi, masu faranta zuciya ko da a cikin sabani ne. Maulana Shaikhul Islam ya ci gaba da cewa wa bi qaulihi ta'ala, malaman nan magabata suna aiki da fadin Allah ta'ala, wal ladina tajabu li rabbihim wa aqamu ssalata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun, wato wa'anda suka zamanto suna amsawa ga ubangijin su, suna tsaida sallah, sannan al'amarin su ya zamanto akwai shawara tsakanin su, daga abinda muka azurta su, su masu ciyarwa ne, wallazina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, sune wanda idan wani abu na zalunci ya same su sukan tashi su nemi taimako da neman nasara a cikin abin da ya afko musu na zalunci da aka yi musu. Wajaza'u sayyatin sayyatun misluha, shi ko sakamakon abin da aka yi mummuna shine arama da abin da yake mummuna. Amma ubangiji yace faman afa wa aslaha, dukkan wanda ya yafe ya gyara al'amarin sa, yayi hakuri a bisa abin da aka mar mummuna, fa ajruhu ala Allah, sakamakon sa yana ga Allah madaukakin sarki. Innahu la yuhibbu zalimina, Allah yana mummunan sakamako ga waɗanda suka zamanto azzalimai. Wala man intasara ba'da zulmihi, wanda ko ya zamanto ya nemi taimako ya nemi nasara akan shi ma abin da aka mai na zalunci sai ya rama, fa ulaika ma alayhim min sabil, lalle wa intananka babu wani laifi akan su. Innamas sabilu, ai lalle laifi ala allazina yazlimuna an-nas, yana kan mutanen da suke zaluntar mutane, wa yabghuna fil ardi, suke zalunci a bayan kasa, bighayr al-haqqi, ba tare da wani haƙƙi ba. Ulaika lahum azabun alim, lalle wa intananka suna da azaba mai radadi. Wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur, lalle wanda yayi hakuri kuma yayi gafara yayi yafe daga abin da aka yi masa na ba daidai ba, lalle wannan ya aiki nasa yana ɗaya daga cikin aiki na ma'abota kudurin aliya. Ashe anan zamu gane cewa manhaji mai inganci, mutanen da suka amsa wa Allah suna zamantowa masu yawan yafiya, ba sa aiki da fushi, ballantana ya zamanto suna hukunci da fushin su wajen batanci da kuma cin mutunci ga waɗanda suke yan uwansu ne. Haza hakanan, wa idza manna Allahu, Maulana Shaikhul Islam yace idan ubangiji yayi ni'ima, wa an'ama alaihim, ya musu ni'ima a bi suhbatis salihin, da abota da managartan bayi, sahibuhum ala basiratil adab, suna yin zamantakewa da su a bisa ganewa da lura cikin tsari na ladabi, min ghayril tifati ila mujibatil qada'i wal adab aw al adab, sannan ba tare da juyawa zuwa ga abubuwa waɗanda za su kai su zai wajabta musu yankewa alaka da managartan bayan nan ba, kuma ba zai kai su zuwa ga abin da yake halaka ba. Dukkan magabata gaba daya a cikin tabi ai kowanne ka dauko, zaka ji ya jingina da wani jagora daga cikin jagorori wanda zai zamanto shine salihin da zai lazumce shi ya tarbiyantar da shi akan tsari na tafiya na Allah madaukakin sarki, kuma zai ladabi matuka a gare shi. Inna ba'dan nas, Maulana Shaikh yake cewa wasu daga cikin mutane, ya'taqiduna annakum yasabiuna an tariqil i'tida ala hurriyatil akarina wa karamatihim alwusul ila aqradihim, wayansu suna tsammanin cewa ta hanyar yin amfani da lafuza waɗanda suke marasa daɗi, ta'addanci akan ƴancin wayansu, cin mutuncin alfarmar wayansu, suna riya cewa ai ta wannan hanya ne za su isa zuwa ga manufofinsu, musamman a wannan zamanin. Wata al'ada ce sananniya, idan mutum yana son ɗaukaka sai ya nemi wani babban malami wanda duniya ta sallama masa a fage na ilimi ya ci zarafin sa ya ci mutuncin sa yayi batanci a gare shi wanda wannan tsarin wata musiba ce da ta mamaye al'ummar musulmi da matasa masu tasowa masu wa'azi sun dauki tsarin cin mutunci da batanci ga manya shine wani tsani da zai kai su zuwa ga samun daukaka a cikin harkoki na da'awar su wal iyazu billahi maulana shigge ce wama anna hadha tasarruf munafil li sharaf tare da cewa duk wanda ya bi tsarin cin mutunci da batanci da zagi da kaskanci wannan wani abu ne mai korewa dukkan girma a wajen mutum wal asala zai kore masa dukkan wani tushe mai kyau illa annakum yarawna zalika huwa as-sabil sai dai waɗansu daga cikin matasa musamman a wannan zamanin suna kallon cewa bin tsarin cin mutunci shine hanya allazi yajibu alaihim suluka wanda ya wajaba a gare su su bi wannan tsari wal khuttatu allati yalzimuhum tanfizuha kuma shine tsarin ma da ya kamata su zamanto sun zartar da shi fayartakibuna jara'imal kadhib sai kaga mutum yana aikata laifuffuka na ƙarya mutum ya kirkirawa wani bawan Allah ƙarya ya kuma jingina masa kuma yana kokarin dole sai an yadda da wannan ƙaryar tasa kai ya ma zama idan aka samu alkhairi an san alkhairin ne sai ai kokarin bata wannan alkhairin a bashi sura ta sharri ai batanci a kuma muna nazato a cikin wannan ma'ana din shi ma wannan a wajen mutanen yau shi ma da awani shi ma yi aikin Allah ne tare da cewa wannan bai da alaka da yi wa Allah wata wani aiki kuma bai daga cikin wayansu ayyuka na kwarai a dukkan tsaruruka irin na da'awa wal ghish wal khida wal khiyana maulana shege yake cewa baka ga algus ga yaudara ga ha'inci bila tahaffuz babu wani kiyayewa ba tsari mutun yayi ha'inci yayi ƙarya mutum kirkira abin da ke ƙarya ne yau ana cikin halin da malami zai hau munbari zai magana yayi kururuwa ya yada ta a cikin mutane wanda aka yi maganar nan akan sa zai je samu malami zai bashi ya ce masa a ina yaji ya fara kamakame ko malami ya fito ya ce akwai magana kaza a cikin littafi kaza ka kawo mai littafin kaga ba zai iya nuna maka ba ko ku a'a magana ga kyakkyawar ma'anarta da ake nufi amma ya juya wannan ma'anar kawai dan ya cika muradin sa na kokarin batanci ga wani wanda yake so yayi batanci a gare shi a wama anna hadhihi sifat tare da cewa wayannan sufofi asbata shari'u Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana kaunu haminal muharramat lalle suna ɗaya daga cikin wato haramtattun sufofi wa minal kaba'ir yana daga manya-manyan laifuffuka al-mubiqat ma ta halakarwa kaji mutum yana rantsuwa wallahi malam wani dan wuta ne wallahi shek wani dan wuta ne musiba babba tana yaduwa a cikin wannan al'umma din wa annaha min abrazi sifatil munafiqin yin ƙarya ha'inci al-gus a cikin magana yaudara a cikin zance sufofi ne na munafurci la yasdi wa aduhum takhalli anha wanda ɗaya daga cikin su ba zai iya rabuwa da wannan tsarin ba wanda zan tusiba amsalu haula ila dinin idan ya zamanto irin wayannan an jingina su zuwa ga wato wani lamari na addini aw mazhabin dini ko ko wata mazhaba ta addini galaba kuma rafaka fi nufusihim sai ya zamanto abin da ya tabbata a cikin zuciyarsu yarin jayesu min taqaddumin bayna yadayi llahi wa rasuliki ta wajen shan gaban Allah madaukakin sarki da manzansa ta yadda za su dinga zarce hukunci a cikin wato jahilci fala yamurru alaihim waqtun tawilun babu wani lokaci mai tsayi da zai wuce a gare su hatta yahidu anil jadda taratan bitafrit wa ukra bil ifrad har sai kaga sun zo sun karkace daga tsarin aiki na jajircewa irin na mana bugartan bayi na kwarai wani lokacin da wulakantarwa wani lokacin da wuce gona da iri ifrat wa halla bihim da'ul jadal to daga nan ne zaka ga cewa mutum ya zamanto cutar jayayya ta shiga cikin zuciyarsa wal gulo daga zarar ku an ce jayayya ta shiga cikin lamarin mutum to babu wani alkhairi da zai iya gani zai zamanto mai yawan guluwi ne wuce gona da iri fiddini a cikin addini wa sarafihim hadha almarad, sai kaga wannan cuta tana gudana a jikin su, alfattak mai kekketa su, saryan da'il kalbi fil maklubi, irin yadda wato wato irin yadda cuta ta karnuka ke yaduwa ga wanda yake mai jujjuya lamarin shi wannan kare din. Wa aktsaru ma asaba man yunkirul awliya, yana daga mafi abin da yake samun wanda yake inkari ga waɗanda suke bayan Allah ne, aw yukazzib, ko ko ya kakkaryata bayan Allah, wa taqawwalu alaihim, ya kirkira musu ƙarya, aw yabtadi fi turqihim, ko ko dai a mutun ya kawo ayyuka na bid'a a cikin hanya ta bayan Allah, bismil himma, yana mai da'awa cewa ai shi wannan abin da yake himma ce da aiki na kware, wal ijtihad, ko ko ya ambaci cewa abin wannan wani aiki ne wanda yake na kokari, min fariqil a'da wal adiya, daga bangaren waɗanda suke masu magauta ne, makiya ne, ko kuwa masu da'awa ne, masu ikirari ne, min hazal waja, ta wannan fuska, bangarori ne guda biyu, akwai bangaren waɗanda su masu da'awar mukami ne, masu da'awar kokari ne a cikin tafarkin bayan Allah, wanda babu abinda suke face lalata tsarin da kuma yin da'awar mukamai da shigowa da bid'o'i a tafarki na bayin Allah salihai. Akwai kuma waɗanda makiya ne, wanda su duk alkhairin da aka ce ya zo daga wajen bayin Allah managarta ba sa sha'awar jinsa, sun fi so kullum a jinjina ɓatanci da sharri a gare su. Wa yas'abu ala ahadi haula, zai yi wahala ga ɗaya daga cikin waɗannan an yarji'a min galwa'ihi aw inhirafihi wa atida'ihi, ya dago daga wannan shishigi nasa, ko kuwa wannan kaucewa tasa, ko wannan ta'addanci nasa, kususan idza kana yu'anidu bi zalika shakkan yahsuduhu, musamman ma idan ya zamanto yana jayayya ne da wani mutum wanda ya zamanto hasada ce ta sa yake yin maganganu a kansa, wa yu'adi, yana mar adawa, wa kullama tala amsalu haula ala kitabin, duk lokacin da ɗaya daga cikin waɗannan ya duba zuwa ga wani littafi aw batin ko wani bincike, yaruddu ala ahli al-ahwa min al-mubtadi'a, yaruddu ala ahli al-ahwa'i min al-mubtadi'ati, wanda wannan littafi yana maida martani ga ma'abota san zuciya, ko kuwa ma'abota aiki na bid'a, la yafakkiruna illa fi kayfiyati iqamati suqal jidal wal khisam, ba zai tuna komai ba a ciki sai dai dan samu yar gabar da zai juya magana ayi dayayya ayi gusuma, wa kayfiyati raddil adilla adullati shar'iyyati allati tadmigu batilahum bi adullati muqabilatin sawa'an asabu fi zalika aw lam yusibu. Maulana Sheikh yana cewa waɗannan mutane za su iya bacin kokarin su wajen juya dalili na shari'a ta musulunci, wanda ta zamanto wannan hujja din ta durmuje, ta tumbuke duk wani barna tasu, ta zubar da ita, sai su kawo wani dalili wanda yake a zai kabalanci, zai zamanto yayi fito na fito da wancan hujja din, shin sun dace ko ko dai basu dace ba, su dai bukatar su zamanto a ce sun kawo hujja, sun bata abin da yake na gaskiya ne. A walau addabihim alhal ila riddati aw alkufri, ko da yanayi zai kai su zuwa ga ridda ko kafirci, wa hadha almarad, lalle wannan rashin lafiya da ta same su a wato ba karamar cuta bace, a huwa maradul khawarij, shine irin cuta wanda ya samu a wato khawarij, ba'ifa da aka yi a baya, masu fidda mutane a musulunci, wanda har yanzu wannan cuta din irin na akidun su yana nan, yana naso a cikin al'ummar musulmi. Wa hadithuhum, hadisin ku dai magana akan khawarij, kama da a fi kutubi sunna, kama yadda yazo a cikin littattafan hadisi a ma'rufun an san su, wa ma'lumun an san su inda ahli sunnati wal jamaa, a wajen malamai na ahli sunna wal jamaa. Wa yafi ma jaa anhum fi sahihi muslim, ya ma isa hujja abinda yazo a cikin sahihi muslim, faqad akraja bi isnadihi an abdurrahman bin abi an'um, yazo a cikin wato riwaya ta imam muslim da isnadin sa daga abdurrahman bin abi an'um, qala samitu aba sa'id al-khudri, yana cewa ya da aba sa'id al-khudri ya qulu, yana cewa bu'isa ali ibn abi talib, ko kuwa ba'asa ali ibn abi talib ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama min al-yamani, wato sayyidina ali ibn abi talib ya aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Yaman, ya aiko masa bi zahbatin da wannan wata wato wani turi na zinare fi adimin maqruz a cikin wata fata wanda an jemeta lam taqlus min turabiha wanda bata kubuta daga wato a turbayarta ba kala yace ita wato zinariyan nan akwai kasa ma a jikinta yace fa kasama ha baina arba'ati nafar sai manzon Allah ya raba wa mutum hudu baina uyainata bin hisnin wal aqra'u bin habisin wa zaidul khail wal rabi imma alqamatu bin alasa wa imma amiru bin tufail manzon Allah ya raba wa mutane guda hudu sune uyainata bin hisnin da aqra'u bin habis da zaidul khail na hudun su marwaci ya samu shakku yana cewa alqamatu bin alasa ko kuwa amiru bin tufail fa qala rajulun min ashabihi sai wani mutum ya tashi daga cikin sahabban manzon Allah kana ahqqu bihadha min haula yana ga shine ya cancanta da wannan abu da manzon Allah ya bayar fiye da wa'ancan qala sai ya ce fa balaga zalika annabi sallallahu yayi magana yana cewa kunna ahqqu bihadha min haula mu muka fi cancanta da wannan abin da aka bayar fiye ma da wa'ancan qala ya ce fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallama sai labari ya kawo manzon Allah an ce ai akwai wanda yake cewa lalle wannan abin su ya dace ma a bawo ba wa'ancan ba fa qala sai manzon Allah yace ala ta'minuni wa ana aminu man fis sama'i shin ba za ku yadda da ba za ku aminta da ni ba bayan ni ne amintaccen wanda shike ga iko da abin da yake cikin sama gaba daya ya ati ne khabarus sama wato kuma labari yana zuwa min daga sama sabahan wa masa'an safiya da marece qala yace fa qama rajulun sai wani mutum ya tashi ghairul ainaini me kwarmin idaniya mushriful wajnataini me katon kunci nashizul jabhati me tudu na goshi kafil lihiyati me cikakken gemu mahluqur ra'si amai tankwal an tankware mai kansa gaba daya mushammirul izar ya dauke ya dangale jautansa fa qala ya rasulullah sai yace ya ma'aikin Allah ittaqillaha yace wa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaji tsoron Allah wa iyazu billahi fa qala sai manzon Allah yace wailaka awalastu haqqu ahlul ardi an yattaqi Allah manzon Allah yace kai canka shin ba ni ne na fi cancanta a cikin duk mutanen da suke duniyan nan yaji tsoron Allah ba qala summa wallar rajul sai wannan mutumin ya tafi ya juya fa qala Khalid bin al-Walid sai Khalid bin al-Walid yace ya rasulullah ala adribu unka shin bana sare wuyansa ba fa qala la sai manzon Allah yace a karka sare wuyansa la'allahu an yakuna yusalli akwai yiwar wata kere yana yin sallah qala Khalid sai yace wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi ai da yawa mai yin sallah yana fadan abu da harshen sa amma kuma zuciyarsa ba haka take ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni lam umar an anqiba an qulubin nasi ni fa ba a tura ni in bai bi zukatan mutane ba wala ashqu butunahum kuma ba zan keta cikin su ba qala yace summa nazara ilayhi wa huwa muqsim fa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya juya baya yana cewa innahu yakhruju min da'i hadha qaumun yatluna kitaballahi radban la yajawizu hanajirakum yace lalle a tsakan wannan mutum akwai wasu mutane za su fito nan gaba mabiya irin tsarin sa ne za su na karatun alqur'ani danyen karatu mai dadin gaske amma karatun baya wucewa makogaran su baya kara musu tsoron Allah baya sa su zamanto mutane na kware yamruquna min ad-dini suna fita daga cikin addini kama yamruqu sahmu min ar-ramiya kamar yadda kibiya take fita daga cikin tsirkiyar bakatta fa qala sai yace azunnuhu qala yace ina tsammani ma manzon Allah yace la in adraktuhum idan kuna da shi wa'annan mutane la aqtulannahum wallahi zan kakkashe su qatla samudin irin kisan da Allah yayi wa samudawa anan manzon Allah yana nuna mana a nan gaba za a yi mutane ne wa'anda ga tsantsar karatu ga iya karatu ga tutiya da karatu amma kuma yawan kafirta mutane kamar yadda malamai suka fassara wannan hadisi yawan kafirta mutane ya kai su ga ficewa su bar cikin addinin musulunci maulana shek ya kawo wadanne domin ya nuna mana cewa mutanen da suka zamanto masu jayayya har a hadarar ma'aikin Allah ma ba mutane ne na kwarai ba sannan kuma waɗanda za su biyo a bayan su su dau wannan tsari su ma ba mutane ne na kwarai ba mutane na kwarai sune mutanen da suke tsayawa akan manhaji na jayayya a musulunci bisa tsarin da ya dace wajen kyautatawa da kuma yin mu'amala ta kwarai kamar yadda muka bada misali da bayan Allah da bayan da ba ina ganin ya kamata mu wadatu da wannan insha Allah saboda lokaci ya fika Allah ubangiji muna roƙonsa Allah ya ƙara maulana Shekul Islam Ashraf Ibrahim Salih Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa tsawon kwana cikin amfanar da al'umma gaba daya Allah ya kare mana shi da dukkan iyalansa da dukkan muridansa da zawiyarsa da ma dukkan ƴan uwan musulmi gaba daya muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan ayyuka da yayi domin karfafan al'umma da kuma daidaita musu tsari a cikin addini ubangiji Allah madaukakin sarki saka masa da alkhairi Allah ya ba mu ikon isarwa in kuma mun isar Allah ubangiji ya sa ya zamanto mai amfani ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa mu zamanto a aikin mu ya riga yi fadin mu sannan kuma ya sanya mana ikhlasi a cikin dukkan ayyukan mu Allah ya datar da mu Allah ya ƙara hada mu a cikin wannan lokaci kullu amin wa antum bi khairin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh